This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da dare da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Hawwa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirinmu na daren yau Juma'a 24 ga watan Janairu shekarar 2025. A cikin shirin na wannan lokacin za ku ji mu da bayani kan halin da ake ciki a birnin Los Angeles na jihar California inda wutar daji ke ci gaba da ta'annati.
Southern California dai wannan shekara suna cikin babban damuwa domin wannan wuta da ke ci.
Muna kuma tafa da shirin tubalin tsaro, haka zalika za mu bude muku layin waya gaba a cikin shirin domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan duk wani abu da kuke son tsokaci akai. Kamar yadda aka saba, lambar da za a kira ita ce farko alamar tarawa wato plus sai 202-980-6850. To amma da farko ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Jami'an a Ukraine sun ce Rasha ta kaddamar da wasu hare-haren jiragen sama marasa matuki a cikin dare, waɗanda suka yi sanadin mutuwar akalla farar hula biyu, wasu da dama kuma suka jikkata. Sannan gine-gine a 'yan kasuwa da na zama suka lalace. Ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar ta ce tarkacen jiragen sama ne suka kashe mutanen biyu a tsakiyar yankin Kyiv. Ta kuma ce wani bene mai hawa da yawa da cibiyoyin kasuwanci ne daga cikin ababen more rayuwa da aka lalata a harin. A halin da ake ciki, ma'aikatar tsaron Rasha ta ce na'urorin kariyarta ta sama sun kakkabo tare da lalata kusan jirage marasa matuki 120 a yankuna sama da 10 ciki har da Moscow a cikin daren Juma'a a harin da Ukraine ta kai. Shugaba Donald Trump ya gabatar da shirinsa na jan hankalin masu saka hannun jari daga ƙetare a babban taron shugabannin harkokin kasuwanci na ƙasashen duniya da aka yi, inda ya yi masu tayin su zo su kafa masana'antunsu a Amurka ko su fuskanci haraji mai yawa babu wata makawa. Shugaba Trump ya gabatar da jawabinsa ga masu manyan sana'antu na duniya ne ta bidiyo a yanar gizo. Ya kuma bayyana wa masu zuba hannun jari na wato na ƙetare tsare-tsarensa da za su amfane su da kuma takunkumin haraji mai yawa idan suka yi akasin haka, a ƙoƙarinsa na ƙarfafa saka hannun jari a ƙasar da tafi ƙarfin masana'antu a duniya.
My message to every business in the world is very simple. Come make your product in America and we will give you a...
Yace sako na ga kamfanonin kasashen duniya abu ne mai sauki. Ku zo ku kafa masana'antunku a Amurka kuma za mu ba ku mafi karancin haraji idan aka kwatanta da sauran kasashen duniya. Amma idan ba ku kafa masana'antunku ba a nan Amurka, wanda zabin ku ne, to za mu sanya haraji sosai akan kayayyakinku da suke shigowa Amurka. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an shige da fice na Amurka sun kai samame inda suka tattaro baki marasa takardun zama kasar da ma 'yan kasar a wani wurin aiki a birnin Newark da ke jihar New Jersey a jiya Alhamis. Magajin garin birnin ya faɗi cewa har da wani da ya taɓa aikin sojan ƙasa aka tsare, sannan an take haƙoƙin jama'a. Samaman da aka kai a birnin na New Jersey mafi yawan jama'a, wanda magajin garin Ras Baraka ya yaba da manufofin birnin nan ba baƙi marasa takardu kariya da matsugunni, na zuwa ne bayan da shugaba Donald Trump ya lashe takobin ta sakiyar miliyoyin baƙin haure da ke zama Amurka. A ranar Litinin ne Trump ya sanya wa umarnin hannu bayan da ya kama aiki a matsayin shugaban ƙasa da nufin tunkarar matsalar baƙin haure a ƙasar. Wani bincike ya nuna cewa mummunan fari da ya addabi wasu sassan ƙasar Somalia tun daga shekarar 2022 ya yi sanadin kisan mutane aƙalla 71,000 fiye da adadin da aka yi hasashe a baya. Kimanin kashi 40 cikin 100 na rayukan da aka rasa yara ne 'yan ƙasa da shekaru 5, a cewar binciken wanda asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya da Hukumar Lafiya ta Duniya da Ma'aikatar Lafiya ta Somalia suka ba da umarnin a yi. An gudanar da binciken ne tsakanin watan Janairu na shekarar 2022 da Yunin shekarar 2024. A wata hira da sashen Somalia na muryar Amurka, Dr. Najib Isa Diri, mataimakin daraktan bangaren bincike a Jami'ar Simad da ke birnin Mogadishu, wadda ta taimaka wajen gudanar da binciken, ya ce an sami yawan mace-macen ne sakamakon rashin ruwan sama shekaru biyar, lamarin da ya sa wasu sassan Somalia gab da fadawa kangin yunwa.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla. Tun a farkon watan nan ne wata daji ta barke ta rika ci tare da lashe gine-gine da gidaje da sauran dukiyoyin jama'a da kuma ci rayukan mutane a birnin Los Angeles na jihar California da ke nan Amurka. Bayan ta dallafa kwatsin sai ga wutar ta sake ballewa. Akan haka ne na tattauna da Madam Grace Helen Bako, mazauniyar jihar ta California, domin jin halin da ake ciki dangane da wannan mayar wutar daji da ke ci gaba da barna.
Wata wuta ta barke da inda ake kira Caustic Lake. Idan kin tuna kwanaki, Southern California ta yi fama da wuta, wata wuta ce ta barke a inda ana kira Caustic Lake. Yanzu haka bisa ga news da ake faɗi, wutan ta ci fili hectare 50,000. Har yanzu dai firefighters suna kokari domin su kashe wannan wuta.
To Malama Helen, a yanzu a iya cewa menene ya fi damuwar mutanen wannan yanki na birnin Los Angeles a ita jihar ta California sakamakon wannan gobara da ta ice ta icinyewa?
Damuwar mu a nan Southern California shine ba a yi mana ruwa a kai a kai a wannan shekara, ba taɓa yin ruwa ba, kuma akwai iska da ake kira Santa Ana winds. Da iska da rashin ruwa ya sa yanayin wurin ta bushe, saboda haka in an fara wuta kamar haka zaki gani nan da nan wuri ta kama wuta domin rashin ruwa da kuma wannan iska da ke hurawa ko kuwa iska da ke blowing a nan Southern California.
To kuma idan aka duba yanayin barna ko kuma ta'adi da wannan wuta ta yi, ya za ki iya kwatanta ta'adin da ta yi ganin cewa wannan gobara da ta dallafa kwatsam aka waye gari kuma ta dawo?
Wannan wuta lalle ta yi barna, mutane da yawa an fifitar da su a gidajensu, na ga makarantu kuma an rurrufe su. Kuma bisa ga abinda yake kawo damuwa kuma ba wutan ne kawai ba, amma hayaki da ke fitowa domin sabilda wannan wuta ta yi baki kirin kamar hadari. Kuma wutan ke yana konuwa ne kusa da hanya wanda 5 freeway. To har yanzu na ji kamar an ce mutane da ke nan wurin da sun zo aiki a nan Los Angeles za a rufe freeway. To kin ga yawancin mutane da suka baro gidajensu suna cikin damuwa don ba su san ko yaya ne gidansu yake ba, kuma gashi an rufe hanya, ba wata hanyar da za su iya zuwa gidajensu.
A iya cewa a yanzu wani hali mutanen Southern California suke ciki?
Southern California dai wannan shekara suna cikin babban damuwa domin wannan wuta da ke ci a kusan wurare daban-daban, kamar yadda na faɗa da farko. Dalilin da ya sa wuta yake ci a Southern California kuma ya barna mai yawa, dalilin shine Southern California ba a samun ruwa kuma ba mu samun snow kamar wayansu birane. Kuma wannan iska da ta kambarko Santa Ana winds shine yake dada kara gatar da wannan wuta wurare daban-daban. A wurin da nike dai mun gode Ubangiji domin Allah ya sare mu, ba mu wutan bai yi kusa da mu ba.
To sai mu ce Allah ya ƙara tsarewa. Helen Bako kenan a tattaunawar mu ta wayar tarho game da wutar da ke ci gaba da ci a birnin Los Angeles na jihar California a nan Amurka. Masu aruka da shagala, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a duk da aka ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. yanzu kuma sai a ƙara gyara zama domin sauraron shirinmu na gaba.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A yau za mu tare ne kwacikam zuwa kasar Ghana, inda sojoji da masu haƙar ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba suka yi wata arangama. Arangama da ta kai ga hasarar dukiya da rayuka. Domin jin cikakken shirin sai a biyo mu sannu a hankali. A ƙalla mutane takwas ne suka rasa rayukansu biyo bayan wani ɗauki ba daɗi tsakanin sojojin ƙasar Ghana da wasu masu haƙar ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba, yayin da aka ƙona wasu motoci guda hudu na kamfanin da ke haƙar ma'adinan. Yayin da a gefe guda kuma fadar shugaban ƙasar ta ba da umarnin gudanar da cikakken bincike. To shin me ya jawo wannan arangama na baya-bayan nan, kuma wani matakai kamata a ce an ɗauka domin kare aukuwar hakan a nan gaba? Domin jin cikakken ƙarin bayani ga abokin aiki na Hamza Adams daga Ghana.
Kimanin mutane takwas ne suka rasa rayukansu a wani arangama da aka yi tsakanin masu haƙar ma'adinai ba bisa ka'ida ba da sojoji da ke gadin kamfanin haƙar zinariya na Angus Gold Ashanti a tsakiyar yankin Obuasi na ƙasar Ghana. A cikin wata sanarwa da dakarun sojan ƙasar ta fitar, ta ce sun yi artabu da mutanen masu haƙar ma'adinai ba bisa ka'ida ba ne a ranar Lahadi da dare, kuma kusan 60 daga cikinsu na ɗauke da makamai da suka hada da bindigogi da arduna. Amma hakan sun kusa kai ne cikin shingen kamfanin da ke da lansisin haƙar zinari a ranar Asabar da dare. Sa'annan sun ka buɗe wuta bayan motar sintirin soji ta kora su. Sojojin suka ce wannan shine yasa suka mayar da martani domin kare kawunansu, kuma ana cikin haka ne sai 7 daga cikin masu haƙar ma'adinan suka rasa rayukansu. An yi wa soja ɗaya jinya bayan harbin bindiga da aka yi masa. Sanarwar rundunar sojin ta ƙara da cewa yayin rikicin an kona motoci hudu na kamfanin haƙar ma'adinai. Malam Aminu mai gaskiya ɗan jarida ne mai zaman kansa da ya samu zantawa da wasu masu haƙar ma'adinan da suka buƙaci da a saka sunayensu.
Nan matasan da soja suka yi musu kisan gilla, an ce matasan gari ne wanda da suke aiki inda ake akan ma'adinai wato na Agogo Ashanti. To ganin cewa an kore su aiki shekara da shekaru ba samu abin yi ba, suke zuwa inda kamfanin akan ma'adinan yayi aiki ya bari, kuma suna zuwa wurin suna akan ma'adinai abinda za su saka bakin su lati. Wannan dai ya kawo rigima da dama kan irin wannan, ya sa an zuba jami'an soja wurin suna tsaron wurin. To amma ranar Lahadin da ya gabata dare, kamar misalin karfe 10 zuwa karfe 11, wa'annan matasa suka yi gungu suka ce ya kai lokaci su kuma wannan garin su da suke ciki ba wani sana'ar da suke yi, kamata a amince musu in yaso su ma su ji suna tone zinariya, su ma suna samun abinda za su duba iyalansu da su. Wannan ne sojan suka ce musu ba haka ba, koma wurin tun da nan an ce ba wanda zai iya shigo ya zo ya yi wani aiki wurin nan. Wannan dai ya janyo cece kuce tsakanin su, shi wa'ansu shugabannin su wa'annan masu akan ma'adinai wanda aka yi musu kisan gilla, aka yi kiransu cewa ga abin da ke faruwa tsakanin soja da mutane su. To sun zo ba da hankuri ne, cikin ba da hankuri sojan suka ce su bar nan domin ba amince cewa su shigo wannan ma'aikatan ba. Wannan ne suka ce wai wa'anda suke wurin abin ya faru suka ce wai soja babban su da ya samu kira ne ya janye gefe, bayan ya gama magana ne ya sake zuwa ya faɗi ma sauran sojan cewa a bude ma wa'annan wuta. To bayan an bude wuta a takanas wurin mutane da su kwam babu.
Wata sanarwa ko da ofishin shugaban Ghana John Dramani Mahama ya fitar, ta ce ya ba da umarni na gudanar da bincike don tantance yanayin rikicin da kuma tabbatar da cewa an gurfanar da duk wanda aka samu da aikata ba daidai ba. Ghana, wanda ita ce ke kan gaba wajen samar da zinari a Afirka, ta dade tana fama da rikice-rikice tsakanin sojoji da matasa a yankunan da ake haƙar ma'adinai. Abinda mai sharhi kan harkan tsaro Isa Abdulsalam ke ganin har in gwamnati ba ta ɗauki matakan da suka dace ba, kasar za ta iya fuskantar matsaloli masu nasaba da tsaro.
To wanga abin da ya faru masala ne ma fannin tsaro magana, da muka duba tarihi kasashen da ake wanga aiki na gold duka, inda yake bayan kamfani na tona gold akwai masu kananan mutane ke small scale mining duka. Wannan kasashen nan ba tona lafiya, muka duba tun Congo zai tun Sierra Leone tun Namibia su Gambia da sauran kasashe da South Africa duka, irin wanga masalolin batun tsaro ana samun shi. Domin su masu aikin small scale mining da kansu su ma suna sai ammunitions kaya na wanda suke da ganin kamar suna salon kansu da shi ne, bindigogi da wasu makamancin haka, kayan yaki wanda wasu fannin suna ganin kamar a suna sai ne don su ma su sayar kansu wurin barayi da wasu mutanen da su zo su sun su attack su kace gol da suka tara. So shi ya jima wayan su muna cewa kama wayan ga masu aikin small scale man da masu galamsin ga abubuwan da suke yana perform suna bata kasan mu suna kuma breed rebels a kasa domin kaje wurin site din su bindigogin da kare su sabuwa da mutanen suke dokan su aiki ko suna ba su ro wanda miyagun mutane yake suna da manyan makamai na fit da rayukan mutane. So shi mun ji wa wani ji hankulan gwamnati kaman wannan abubuwa ya kamata a duba to gashi yau mun kai wani wuri an kai su fito suna fito na fito su da yan sanda da yan sojoji ana harbe harbe to wanga babban masala ne.
To ko shin me ya kamata da gwamnati ta yi domin ganin an magance wannan matsala? Malam Irbad Ibrahim shi ma dai mai sharhi ne kan harka na tsaro.
Ita ka san gane wangan lokaci ya kamata ta yi lura ta yi nazari da irin yarjejeniyar da rattarata ba a nokai da manyan kamfuna da ke zuwa nan ga suna kwasan mana ma'adinai. Wasu rahoton ma na faji cewa cikin kashi 100 wanda ka sake samu ma kaman 10 ne ko 15 ko bai kai ma aka ba. To matasan kuma yau da kullum suna ga ana fidda zinariya ba su da tituna masu kyau ruwan sha na yi ma wasu biya wurin batun skurin matasa da sauransu ana huskantar matsaloli. So shi su kuma suna ga kaman da su dauki doka su sa annonsu su kuma su je su karbi abin da karfin tuwo. To ya kamata ita kasan gane wanga lokaci ta yi nazari in babban kamfani na South Africa ne na Amurka ne in tana da nata maslahar ma'adanai na Ghana kuma menene maslahar mutan garin da ake fadda wannan natural resources ko shi na ga kaman inda an sasanta matasan gari suka ga kaman su ma suna samun amfani ba su zaman yunwa. To ina ga za ya magance
tuni aka tura jami'an tsaro domin tabbatar da wanzuwan zaman lafiya a yankin Obuasi da ma kuma halin yanzu ma an ka rufe wasu makarantu sakamakon rikicin.
A gaida Hamza Adams. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako a madadin abokin aiki na Hamza Adams daga kasar Ghana, Julie Gresham ita ce wacce ta daidaita mana sauti da kuma sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
Madalla sai a biyu mu tare da Hassan Maina kaina mako mai zuwa idan Allah ya so domin jin wani sabon shiri. Yanzu kuma lokaci ya da za mu bude muku layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayinku akan duk wani abu da ya muku tsaye a rai ba tare da zagi ko batanci ba. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa wato +202 980 6850 don haka muna sauraron ku. To mun tafi jihar Adamawa Najeriya da wa muke magana a Adamawa. Hello, da wa muke magana daga Adamawa?
Yawwa, kuna magana da Malam Habu daga Adamawa, Kai Balwa.
To Malam Habu, bismillah muna sauraron ka.
Masha Allah, masha Allah. Kuma ni na kun yi magana game da hukumar nan na sadarwa da suka ce wai za su kara kudin kira ko kudin data.
Na'am.
Kun yi rezi ne za su kara, amma kuma karin ba wai laifi ba ne, amma network ne. Kana magana da mutum baka ji kudin ka yana tafiya.
Na'am.
Kata gashi na abubuwa da network din bai da karfi wuri lokacin abu kudin ka kuma yana tafiya. Mu lokacin.
To madalla, da fatan sun ji waɗanda abin ya shafa. Yanzu kuma sai jihar Nasarawa. Da muke magana daga jihar Nasarawa.
Assalamu alaikum.
Alaikum assalam wa rahmatullah.
Alhamdulillah, masha Allah. Kuna tare da babawo mai agogo ne na cikin garin Gitata.
To malam babawo. To malam babawo muna sauraron ka.
Yau roƙon da nake so na yi irin roƙon da nake na maganar hanya abun da ya kama ne daga Kebbi zuwa Kaduna. Wallahi hanyar nan gaba ɗaya ya lalace tun ba a ma fasi hanyar kamar da muna kira ga gwamnatin Najeriya. Tunda dai mun ga alawa su suna bi ta sama ne kuma talaka muna bi ta ƙasa don Allah su taimaka mana. Gyara mana hanyar ya kasance ko ba su yi sabo ba dai a yi fasin hanyar da ya kasance dai hanyar nan tun da kyau.
To madalla. Da fatan sun ji. Yanzu kuma sai jihar Kebbi ita ma a Najeriya da wa muke magana?
Ajiya kina magana da dan Atiba mai fata daga nan Yauri jihar Kebbi.
Malam dan Asabe barka da dare muna sauraron ka.
Barkanki dai.
Na'am.
To yau ina so in mika sakona zuwa ga wakilanmu na Abuja, wato yan majalisun dattawa da kuma na wakilai.
Na'am.
A gaskiya mun zabi wannan gwamnatin na Tinubu ne domin mu samu sauki. To gaskiya babu sauki a cikin gwamnatin Tinubu. Akwai tsadan rayuwa, akwai yunwa, ana ci da kyar, ana sha da kyar. Akwai kuma gwamnati ta demokaradiyya. To gaskiya bismillah a sake lale. Ba mun zabi gwamnatin gaba ne saboda a ga samu na aya a hannu. Muna cikin yunwa, amma idan ka ji maganganu daga makusantan shugaban kasa, kika ji abu gaban kuma. Mu muna kwama da yunwa, amma suna cewa mu mun koshi. Su shigo karkara, su shigo kauyuka, su ji halin da talakawa suke a ciki.
To madalla dan Asabe, Allah shi kyauta da fatan mahukuntan sun ji. Yanzu kuma bari mu koma jihar Nasarawa. Da wa muke magana daga jihar Nasarawa?
To alhamdulillah, kuna magana da Garba Sale ne, likita radio. Dan mutanen tambayar karamar hukumar mai sauti jihar Bauchi, mazaunin jihar Nasarawa nan.
To mallam Garba, likita radio, yanzu ana sauraron ka, duniya na tare da kai.
Ainihin gwamnatin Tinubu kuma da yake yana ta kokari yana gina hanyoyi. Akwai hanyoyi da uku waɗanda ina roƙo Allah ya sa kuma ya cika gare shi. Waɗannan hanyoyin muhimmai ne a faɗin ƙasar nan. Na farko akwai hanya daga Akwanga zuwa Madaraban Jos. Sai kuma na biyu akwai hanya daga Jos zuwa Kwambeguwa. Sai kuma hanya daga hukumar Doma zuwa Basa. Kama zuwa Agbada. Muna fata Allah ya sa gwamnatin Tinubu da albarka waɗanda take da niyya kuma ta gyara hanyoyi, ta sa waɗannan hanyoyin a cikin wannan gwamnati, domin mu ma talakawa mu yi ainihin roman demokuraɗiyya na wannan gwamnatin ku.
To madalla, yanzu kuma bari mu tafi makauciyar Najeriya, wato Nijar. Da wa muke magana daga Nijar? To na Nijar layin nasa ya sumbule, bari mu koma Kaduna. Da wa muke magana a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Alaikum assalam wa rahmatullah.
Wala ma hawa shirar barka da aiki, barka da dare.
To barka ka dai.
Abubakar malam nan cikin kare anan karamar kuma jihar Kaduna.
To malam Abubakar, muna sauraron ka.
Alhamdulillah, ni dai da farko dai zan yi jinjina ne ga ainihin babban gidanmu mai kuma wata majalisa ce ne a Kwambeguwa. Da masu kafa alkhairi da sa ainihin abubuwa da yake ainihin alkhairi, Allah ya saka masa alkhairi. Kuma kuma da aka taɓo hanyar mu na ainihin da ainihin Kaduna zuwa Kaduna, hanyar ta yi lalace da Allah ma kiya da hukumomi da Allah a dubi wannan hanya. Tsakani ga Allah wannan satin na bi hanyar nan, tsakani ga Allah hanyar motoci kansu gan da hanyar nan kamar hanyar daji. Ya kamata da Allah ya su dubi wannan hanya da aka magance abubuwan da ke faruwa a wannan hanya.
To madalla malam Abubakar, malam kare da fatan mahukuntan sun ji. Yanzu kuma bari mu tafi Ibadan. Da wa muke magana a Ibadan?
To kuna magana da Rabi'u Faya daga Sabon Ibadan, jihar Oyo, Najeriya.
To malam Rabi'u, muna sauraron ka.
Wato yau na ji gwamnatin Najeriya a wata babban kotu da ke Abuja ta zartar da hukuncin cewar 'yan Nakura zamanto sun zama suna daga cikin 'yan ta'adda a hukumance. To wannan abu da gwamnati ta ankare kuma ta ɗauki mataki da wuri, muna jinjina mata kuma haka ake so. Duk abin da ya taso kafin ya lalace ake ɗaukan mataki a kan shi. Saboda haka kuma mun yaba ma gwamnatin tarayya, kuma muna kira ga ainihin jami'an tsaron kamar yadda aka yi wannan doka, yi amfani da dukkan abin da za su yi amfani da shi na ƙarfi domin su tabbatar da cewa wannan mutane ba su zo su ci ƙasar nan ba. Sannan kuma ina ƙara bai wa gwamnatin Najeriya shawara cewa to me zai hana waɗannan 'yan ta'adda su ma waɗanda ake kira 'yan banki su nan da suke satan mutane kuma suke karkashe mutane suke hana bayan Allah zaman lafiya a garurukansu, su ma a jefa su cikin harkar 'yan ta'adda domin duk ainihin illarsu ɗaya.
Na'am. To madalla malam Rabi'u, Allah ya sa sun ji kuma za su ɗau mataki. Yanzu bari mu tafi Yola a jihar Adamawa, Najeriya. Da wa muke magana a Yola? Wato Yobe. Na'am, Yobe. To madalla mai gidan sauro, muna sauraron ka.
To saurara da ku, ina bayyana malan yawara da Allah ya taimaka mana hanyar jirgin din nan.
Na'am.
Ya kai shekara uku, kwalbati ne kawai, kwalbati shekara uku.
ba a gyara ne ba, don Allah mai mala ka taimaka a gyara mana wannan hanya daga girgir zuwa gasho. Wannan lambatun ya kai shekara uku ana gyara yana fallewa. Maimakon rodin da za a saka na gida ya kamata a saka ba na gida ake saka ba, na saka wai ake sakawa a wajen yake rushiya ba za a yi shige.
Na'am. To madalla da fatan mai mala ya ji ko na kusa da shi, yanzu bari mu tafi Kwantagora. Da wa muke magana a Kwantagora?
Haji Hawa Sharif, kina magana da injiniya mai gero makiri Kwantagora jihar Niger.
Injiniya barka da dare, muna sauraron ka.
Yawwa Haji Hawa, muna neman alfahama ga gwamnatin jihar Niger a taimaka mu da hanya daga Makera zuwa Kwantagora. Da ta hiya minti 40 ne, amma sai ai awa 7 akan rashin hanya daga Kwantagora zuwa Mina. Da ta awa 1 ne da minti 20 ko minti 10, amma sai ai awa 9. To dan haka muna neman alfahama ga gwamnatin jihar Niger a taimaka a gyara muna hanya, saboda yanzu din ta hiya Mina ta kawo mutum akwai matsala. In mutum ya dawo sai ya yi jiki zuwa Makera haka nan, zuwa da Kwantagora zuwa Bangi haka nan, babu hanya. Dan haka gwamnatin jihar Niger ta taimaka ta gyara mana hanya. Injiniya mai gero makiri Kwantagora jihar Niger, Haji Hawa Sharif, na gode.
To madalla injiniya, muna godiya da fatan gwamnatin jihar Niger ya ji. Yanzu bari mu tafi makauciya Najeriya, wato Niger. Da wa muke magana daga Niger?
Ko kuna tare da mai sauraron ku Abdul Kasko ne muke dangaro da gasawa jamhuriyar Niger. Ni ra'ayina da zan bada zuwa ga al'ummar ƙasar Niger namu, mutanenmu da Allah da annabi, musamman zuciyar mu ruwan sanyi, sai ce ku kenna da unguwanni, mu kama mu sojojin da mu kama mu sai da kuma sun da ni da kun ka sai don su ci ƙasar Niger ne. Idan muna son mu ci unguwanni arzikin da namu, wallahi mu kama mu ci gaba da yin ƙasar mu addu'a ya zama tsinci haɗe maɗaurin kuɗi kuma waɗannan labaru waɗanda ba su.
To madalla, wannan
ya kasu mu kama kasar mu ne. Mun gode daga jamhuriyar Niger, kuna tare da mai sauraron ku Afirka kenan muke unguwar da aka kawo ne da birnin Adar. Ku tashi lafiya daga Amerika.
To madalla Malam Abdulkasko, kuma da wannan kira naka muka dakatar da daga waya na wannan lokaci, sai kuma wani lokaci idan Allah ya kai mu. Kuma da masu sauraro, mun zo ga gaba ta ƙarshe, wato labarai a takaice.
Jami'ai a Ukraine sun ce Rasha ta kaddamar da wasu hare-haren jiragen sama marasa matuki a cikin dare, waɗanda suka yi sanadin mutuwar akalla farar hula biyu, wasu da dama kuma suka jakkata, sannan gine-gine 'yan kasuwa da na zama suka lalace. Ma'aikatar harkokin cikin gidan ƙasar ta ce tarkacen jiragen saman ne suka kashe mutanen biyu a tsakiyar yankin Kyiv. Ta kuma ce wani bene mai hawa da yawa da cibiyoyin kasuwanci na daga cikin ababen more rayuwa da aka lalata a harin. Shugaba Donald Trump na Amurka ya gabatar da shirinsa na jan hankalin masu saka hannun jari daga ƙetare a babban taron shugabannin harkokin kasuwanci na ƙasashen duniya da aka yi, inda ya yi masu tayin su zo su kafa masana'antunsu a Amurka ko su fuskanci haraji mai yawa babu wata makawa. Shugaba Trump ya gabatar da jawabinsa ga masu manyan masana'antu na duniya ne ta bidiyo a yanar gizo. Ya kuma bayyana wa masu zuba hannun jari na ƙetare tsare-tsarensa da za su amfane su, da kuma takunkumin haraji mai yawa idan suka yi akasin haka, a ƙoƙarinsa na ƙarfafa saka hannun jari a ƙasar da tafi ƙarfin masana'antu a duniya. Jami'an shige da fice na Amurka sun kai samami, inda suka tattaro baki marasa takardun zama ƙasar da ma 'yan ƙasar a wani wurin aiki a birnin Newark da ke jihar New Jersey a jiya Alhamis. Magajin garin birnin ya faɗi cewa har da wani da ya taɓa aikin sojan ƙasar aka tsare, sannan an take haƙoƙin jama'a. Samaman da aka kai a birnin na New Jersey, mafi yawan jama'a wanda magajin garin Ras Baraka ya yaba da manufofin birnin na ba baƙi marasa takardu kariya da matsugunni, na zuwa ne bayan da shugaba Donald Trump ya lashe takobin ta sakeyar miliyoyin baƙin haure da ke zama a Amurka.
To madalla masu sauraro, baki ɗaya kuma da haka za mu naɗe tabarmar shirin namu na wannan lokaci, kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin takarantar labaran duniya, sai Julie Ladas-Gresham da ta ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu Mr. Rob McLean. Hawa Sharif, fatan za mu wayi gari lafiya. Sai da safen ku.